Uhud, Jannati Adin. Aina nahanu? Aina alwafa bainana ya ummat al-Islam? Aina alwafa bain al-muluk wal-mamluk? Alaysa bainana wa bainahum mawasik? Ala ihsan? Faqad waqa'a hadha ash-sharr bain al-muluk wal-atba'. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بأهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويكافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار ماذا أعد الله لهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ماذا يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وهذه هي أجر الموفين وعليكم بالعهد والمواثيق وعليكم بالوفاء لأنها صفة المؤمنين الذي لا كيانة في قلبهم اللهم اجعلنا منهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki. Muna ƙara gode masa, muna neman gudumawarsa da agajin shi, muna neman tsarin Allah daga sharrin kawukanmu da miyagun ayyukanmu. Hakika duk wanda Allah ya shiryar da shi tabbas shi ne shiryayye. Duk wanda Allah ya kaddara masa bata ba za ka iya samar da wanda zai shiryar da shi ba. Na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, shi kadai yake bashi da abokin tarayya. Na shaida Annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne. Ya isar da sakon Ubangiji, ya sauki amanan da Allah ya daura masa. Hakika ya mana nasiha kuma ya daura mu akan hanya wacce take fara kwal gareriya garau wadda duhu ko duddushi baya zuwa gare ta. Amincin Allah ya tabbata gare shi da iyalansa da abokansa da dukkan wanda suka tsaya kan tafarkinsa har ya zuwa ga ranar da Allah zai gaje ƙasa da abin da ƙasa ta kunsa. Bayan haka ya ku bayin Allah, tafi ɗin kuɗubarmu a yau maudu'in da za ta tattauna za ta yi magana ne a kan cika alkawari ko yarjejeniya. Hakika cika alkawari da zuwa da yarjejeniya tsakaninka da waninka ko tsakaninka da Allah, wannan wata ɗabi'a ce mai girma kuma ladabi ne wacce take samar da rabauta ga ma'abocinta. Kuma tabbas wannan tsari shi ne babban al'amarin da yake kyautata tsakanin bayi, kuma shi ne babban dalili da yake nuna kyautatuwan addini da gyaruwansa. Kuma hakika mu'amala ba za ta inganta ba a tsakanin halitta da mahalicinsu ko a tsakaninsu yasu yasu har sai sun kasance masu mutunta alƙawari da yarjejeniyar da suka kulla a tsakaninsu, kuma su kasance masu ƙoƙari wajen zuwa da wannan alƙawura da suka yi tsakaninsu da Ubangiji ko tsakaninsu da junansu. Hakika mu'amala tsakanin al'umma za ta kyautata ne ta yi daɗi a lokacin da al'umma suka zamto masu wafa'i, wato masu cika alƙawari da yarjejeniya da suka ƙulla tsakanin su da wasunsu. Hakika wannan ɗabi'a na cika alƙawari, idan mutum ya alƙawarta, ɗabi'a ce da take ɓoye fushi tsakanin wani da wani, kuma take hanawa gaba sukuni, kuma take gushe ta ushe ta murƙushe hancin wani ƙiƙi juna tsakanin kai da waninka. Hakika lalle cika alƙawari duniya ne, kuma ɗabi'a ce ta kirki, hali ne daga cikin halaye da ake ƙirga su da lissafa su a matsayin haƙoƙi da ake nema a gurin halittan Allah. Hakika waɗannan haƙoƙi ana neman mu da su, mu kawo su, mu ba da su zuwa ga ma'abotansu, mu zamto masu riƙon alƙawari da ƙoƙarin cika yarjejeniya wadda muka ƙulla tsakanin mu da wasunmu. Mu zamto masu alƙawari cikin furucinmu, mu kasance masu alƙawari cikin aikinmu, mu cika wannan yarjejeniya tsakaninmu da mahaliccinmu, kamar yadda ake nema mu zo da ita tsakaninmu da sauran halittan Allah. Ku sani cewa da wannan halin ƙwarai abin yabo, ɗan adam zai ɗaga ya lulaye sama. Ana buƙatan kowane mutum ya hau kan wannan kujera ta girma wacce take samar da yarda da aminci, kuma take tabbatar da soyayya tare da ainihin ƙaunar juna, wadda wannan kujera ita ce kujeran da ake kiranta kujeran kuɓuta daga dukkan zargi, wacce kuma take tabbatar da ainihin kyautatawa. Ya ku bayin Allah, ku sani cewa alkhairai ba za su ci gaba da wanzuwa, suna tabbata kuma suna saduwa zuwa ga halittan Allah ba, har sai idan mun kasance muna da wannan ɗabi'a na cika alƙawari, kuma muna girmama wannan al'amari wanda ya shafi ainihin yarjejeniya ko alƙawari da muka ƙulla tsakaninmu da mahaliccinmu ko tsakaninmu da halittan Allah. Ta wannan hanyar ne za mu samu zama kujeran girma da mutuntawa da samun rayuwa da wato kyautatacciya wacce take mai daɗi, kuma da wannan ne za mu samu girma da mutuntawa bayan mun mutu. A lokacin da muka zamto masu alƙawari za a riƙa tuna mu da wannan ɗabi'ar, kuma za mu samu soyayya da addu'a da girmamawa har bayan mutuwa. Kuma wallahi wannan sirri ce da za ta baka kariya daga faɗawa cikin fitintunu a lokacin da kake raye, kuma ta yi maka garkuwa daga fitintunun da za su biyo bayan mutuwa. Hakika Allah maɗaukakin sarki ya karantar da mu wannan ladabi da wannan ɗabi'a na cika alƙawari, domin shi a kankin kansa ya kasance mai alƙawari ne, kuma ya ladabtar da mu da mu kasance masu alƙawari da yarjejeniya da cika ainihin dukkan wani abin da muka ƙulla tsakaninmu da shi koko da wasunsa koko da wani wasu halittu cikin halittan Allah, yadda Allah ta'ala yake ce siffanta mana wannan al'amari a cikin Alƙur'ani. Yana siffanta mana bayan Allah na ƙwarai ya ce sun kasance masu cika alƙawari ne idan suka ƙulla yarjejeniya da alƙawari tsakaninsu da wani, abinda ya sa suke da wannan ɗabi'an domin sun sani a gaban Allah maɗaukakin sarki Allah sai ya musu tambaya kan dukkan wani alƙawari da yarjejeniya da suka yi da wani. Don haka ku cika alƙawari, ku sani alƙawari abin yi wa tambaya ne. Allah ta'ala ya sake nuna mana haka a cikin littafinsa kamar yadda yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ufu bil uqud, ya ku wanda kuka ba da gaskiya da Allah, kun yadda da shi a matsayin abun bautanku, daya ɗayan da ba ku sanya masa kini ko tamka. Allah ya ce idan kuka yi alƙawari ku yi ƙoƙari ku cika. Lallai wannan wata kyauta ce da Allah ya yi ta musamman zuwa ga bayi, amma ba kowa cikin bayin ya samu wannan kyauta na Ubangiji ba, domin Allah ya keɓance ta ne ga bayinsa da yake so, kuma bayin da ya yarda da su. Don haka su ne za ka tarar da su suke da ƙoƙarin cika alƙawari a duk lokacin da suka yi. Allah yana nuna ƙauna da soyayya ga dukkan wanda ya zamanto mai cika alƙawari idan ya alƙawarta, ko ga bayin da suke cika yarjejeniya idan aka ƙulla tsakaninsu da wasunsu. Allah ta'ala ya nuna mana wannan siffa ta cika alƙawari abin yabo ne a lokacin da yake zargin wasu daga cikin Yahudawa, yake kuma zarginsu da muguwar ɗabi'ansu ta yaudara na rashin cika alƙawari idan suka ƙulla da wasunsu. Yadda Allah ta'ala ya ce, wa min ahlil kitabi, akwai daga cikin jama'ar Yahudawa, man in ta'ammanhu bikin ɗari, wanda in ka ba shi amanan dinari, yu'addihi ilaika, to zai dawo maka da wannan amana da yarjejeniyar da kuka ƙulla tsakanin kai da shi ba tare da hika bisawu ba. Zai dawo ya biya ka. Wa minhum man in ta'amanhu bi dinari, amma daga cikinsu akwai wasu kasan mutanen banza, wanda inda za ka amince mishi ka ba shi amanan dinari, wato ka ba shi amanan dukiya, la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima, ba zai ɗauko dukiyanka hakkinka ya miƙa maka ba har sai ka yi tsayuwan daka a kan shi. Me yasa suka kasance da wannan hali da wannan siffa wa'innan mutane masu tawaga na biyu kaso na biyun nan? Allah ya ce dalilin ɗaya ne. Zalika, hakan ta faru ne, bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabila, saboda sun ce babu zargi ko tuhuma a kanmu idan har ba mu cika alƙawari da yarjejeniyar da muka ƙulla da mutanen da ba komai ba, wadda ba su da ilimi, ba su da karatu, wadda ba su da ta cewa, ba su da inda za su je a karɓa masu hakki. Don mun yi alƙawari mun saba ba mu cika musu ba, babu komai a kanmu tunda babu inda za su je su nemi hakkinsu. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba, Allah ya ce wa'innan tawagan suna kiran ƙarya su jingina wa Allah, domin Allah bai ce masu cewa in kai alƙawari baka cika ba babu komai, to me yasa suke jingina abu? Wa hum ya'lamun, alhalin suna sane da cewa yin hakan bai da kyau. Sai Allah ya ce ƙarya suke yi, bala man awfa bi ahdihi, a'a yadda al'amarin yake, duk wanda ya alƙawari yayi ƙoƙari ya cika. Wattaqa, kuma ya tsare dokokin Ubangiji, fa inna Allaha yuhibbul muttaqin, to Allah yana son jama'an da in suka yi alƙawari suke cikawa. Hakika ya mana ishara a karo na biyu zuwa ga wa'innan mutane da kuma sufofinsu abin yabo, ta yadda suka kasance su masu cika alƙawari ne, tare da cewa ya zargi kaso na farko su ne jama'an da su in suka yi alƙawari ko suka yi yarjejeniya ba sa ƙoƙarin cika wannan alƙawarin, kuma ba sa mutunta yarjejeniya. Ku sani cewa biyayya wa Allah ba ta taƙaita cikin ɗan adam ya juya idanunsa zuwa ga kallon mahudar rana ko mafaɗanta ba. Abinda ake kira biyayya wa Allah shine duk wanda ya imani da Allah, yadda akwai wata rana tana nan ana kiranta da yawmul akhir, ranar lahira, rana ta ƙarshe, ya gaskata mala'ikun Allah cewa suna nan gaskiya ne, ya yadda da littattafan da Allah ya saukar, ya yi imani da manzanni, ya ba da dukiya a kan son ransa ba bisa tilas aka yi masa ba, ya miƙa wannan arziki da Allah ya ba shi zuwa ga makusantansa, bai manta da haƙƙin marayu ba, ya miƙa wa miskinai da suke kewaye da shi, ya taimaki wanda ya fito ta farkin tafiya, ya bada wannan kuɗi ga wanda ya buɗe baki ya nemi taimako, kuma bai manta da haƙƙin wanda aka rubuta masa ƴantan kansa ba, bawan da aka ce masa ya bada kaza ya zamo ɗa shi ma ya taimake shi, ya kuma tsaida sallah, ya bada zakka, ya kasance daga cikin jama'an da suke cika alƙawari idan suka alƙawarta, ya zamto mai haƙuri a lokacin da aka shiga cikin tsanani, ya haƙuri ya bi Allah, yana da haƙuri wajen bin Allah lokacin jinya, yana da haƙuri wajen bin Allah a lokacin yaƙi. Masu irin wannan siffofi da muka ambata muku a baya, Allah ya ce su ne wanda suke da imani na gaskiya, kuma waɗannan su ne bayin da suke tsare dokokin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya kai maƙura wajen nuna mana cewa mu kiyaye alƙawari idan muka yi alƙawari. Ya kwaɗaitar da mu, ya koɗanta mana, ya gwarzanta mana matsayin jama'an da suke cika alƙawari. Ya nuna mana cewa wannan ɗabi'a siffa ce ta masu imani, kuma masu imani na gasken gaske, ba masu imani na wasa ko masu imanin baka ba. Domin ya siffanta mana muminai da wannan siffa na cika alƙawari. Domin haka Allah ta'ala ya ce wallazina hum, jama'an da suka kasance dangane da amanoninsu da alƙawarin da suka yi wa mutane, Allah ya ce ra'una, masu kiyayewa ne. Don haka wannan yabo ne Allah ya yi wa masu ƙoƙarin cika alƙawari, kuma wallahi wannan kyauta ne daga gurin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da yake keɓance wasu jama'a da ita ta hanyar cika alƙawari, kuma suna hattara kan ƙulla wata yarjejeniya da aka ƙulla da su, suna bibiyan dukkan wani gaba na matakin alƙawari domin su zo da ita, domin sun gane cewa hakan ita ce siffa ta mutanen ƙwarai, kuma siffa ce ta mutanen kirki, kuma waɗannan su ake kira muminai. Don haka ba sa warware alƙawarin da suka ƙulla tsakaninsu da jama'a. Don haka ladansu ya girmama, matsayinsu ya ɗaukaka, darajarsu ta kambama, ladansu ta tabbata a gurin Ubangiji. Ba komai ta tabbatar masu da haka ba, sai saboda sun kasance masu ƙoƙarin cika alƙawari ne duk sanda suka ƙulla yarjejeniya tsakaninsu da wani cikin halittan Allah, koko suka yi alƙawari tsakaninsu da Ubangiji. Don haka ma sakamakonsu aljanna ce maɗaukakiya. Wai mu yi tambaya mana, ya ku ƴan uwa musulmai, mu da muke rayuwa a wannan zamanin, ina muke dangane da waɗannan alƙawarruka da muke ƙullawa na yarjejeniyoyi, na zama tare, na aminta da juna, na taimakekeniya, na agaza mun in agaza maka, na zan riƙe maka amana, na sirri zan kiyaye maka dukiyarka, dan tsare maka mutuncinka, ina muke dangane da irin waɗannan alƙawarruka da suke gudanya a tsakaninmu? Wai yaya al'amarin yake ne tsakanin mace da mijinta dangane da alƙawarruka da suka ƙulla kafin aure? Ya abun yake tsakanin ɗa da uba? Ya abun yake tsakanin makwabci da makwabcinsa? Ina wannan alƙawari, ina wannan wafa'i tsakaninmu a cikin mu'amalanmu? Wai kam ba za mu yi dubi mu yi nazari ba, ina wannan cikan alƙawari yake a tsakanin ainihin masu mulki da wanda suke mulka? Koko babu yarjejeniya ne na cewa za su kyautata ma wanda suke jagoranci? Ba akan haka bane talakawa suka yi masu mubaya'a? Ba akan haka bane suka kada masu ƙuru'o'insu? Ba akan haka bane suka kai gobro, suka kai mari, suka wayar da mutane, suka wayar wa mutane kai akan cewa wani ya cancanta ya zamanto shugaba? Ina waɗannan alƙawura ne tsakanin ainihin mabiya da shugabanni? Haƙiƙa in muka yi dogon nazari, kai abun ma a fili yake, ko da ba mu sa wani tabaro mai zurfi ba, za mu gane cewa wannan alƙawari da ake ƙullawa babu shi a tsakaninmu. Talaka bai san alƙawarin da yake yi tsakaninsa da yarjejeniya da ɗan uwansa ba. Hakan nan galibin masu mulki sun murƙushe waɗannan alƙawura da suka ɗauka a tsakanin al'umma a lokacin yaƙin neman zaɓe. Sun yi alƙawuran cewa za su kawo sassauci da gyara da sauyi wadda kowa zai yarda da shi amma idan kai dubi zuwa ga dukkan wa'innan matakai na masu mulki wallahi ba za ka iya gano wannan cika alƙawarin ba. Ka ɗauka tun daga matakin federal government, ina alƙawarin da ta ƙulla tsakaninta da ainihin talakawan ƙasa na kawo sassauci da canji, idan ka duba za ka ga babu shi. Haka in ka dawo a matakai na jahohi za ka ga gwamnoni aksarinsu mayaudara ne, ha'intattu ne, ba sa cika alƙawarin da suka yi wa mutane. Ta yadda za ka ga mutum ba tsoron Allah, babu kunya, zai fito ya ce haƙoƙinku in kun zaɓe ni za mu fitar muku. Amma abin da yake haƙƙin jama'a ma, kamar abin da ya shafi haƙoƙi na allowance, na ainihin promotion, na ainihin biyan albashi akan ƙa'ida, na ainihin mutum ya kammala aiki a biya shi pensionsa ko a biya shi gratuity, da yawa daga cikin wa'innan gwamnoni sun zamanto mayaudara domin ba su cika wa'innan alƙawarin ba, sun zalunci jama'a, sun haƙince su. Wai kan babu wannan yarjejeniyar ne tsakanin ainihin talakawa da shuwagabanni? Haƙiƙa akwai wannan yarjejeniyar. To lallai mai hankali shi yake lura, kuma shi ne yake wa'azantuwa. Ya ku jama'a, ku sani cewa jama'an da suka zamanto masu cika alƙawari tsakaninsu da Allah, wadda ba sa tauye alƙawarin da suka ƙulla wa Ubangiji, da jama'an da suka kasance suke umarni da ainihin wato suke sadar da abin da Allah Maɗaukakin Sarki ya umarce su, jama'an da suka kasance suke tsoron Ubangijinsu, kuma suke tsoron ainihin mummunar uquba da Allah ya tanada a kan sakamakon mai karya alƙawari da yarjejeniya tsakaninsa da mutane. Irin wa'innan mutanen su ne masu ainihin haƙuri, kuma su ne wadda suke neman ainihin lada a gurin Ubangijinsu. Da haka za ka tarar da su suna tsaye da sallah, za ka tarar da su suna ciyar da dukiya cikin abin da Allah Maɗaukakin Sarki ya azurta su da shi, suna yin hakan a ɓoye, suna yin hakan a bayyane, suna tunkuɗe abin da ya zamto mai muni da ainihin mu'amala wacce ta zamanto mai kyau. Lallai irin wa'innan jama'a masu irin wannan halin su ne suke da ainihin liyafa da Allah Maɗaukakin Sarki ya shirya musu a gidan aljanna, kuma wa'innan mutanen su ne za su zauna a gidan aljanna masu dawwama a cikinta, su da ainihin iyayensu, da ainihin matekunsu, da ‘ya’yansu, da dukkan wanda suka biyo tafarkinsu. Mala’iku za su riƙa shiga zuwa ga wa'innan mutanen cikin ainihin gidajensu, suna musu sallama, suna cewa salamun alaikum bima sabartum, amincin Allah ya tabbata gare ku don kun yi haƙuri wajen cika alƙawari da yarjejeniyar da kuka ƙulla tsakaninku da jama'a. Fa ni'ima uqubad dar, don haka madalla tibarakallah da irin wannan liyafa da Allah Maɗaukakin Sarki ya shirya muku a yau a sababin cika alƙawarinku. Don haka muna kira ga kowane ɓangare da ya ji cewa mun taɓa shi ko mun ambace shi, tun daga matakin ƙasa ko matakin jiha ko matakin ƙaramar hukuma, ba ma nufinsu da sharri, muna nufin mu tunatar da su ne irin nauyi da suka ɗaukar wa kansu a lokacin da suke neman ƙuri'a, suke zabari a tsakanin al'umma, suka ƙalƙawarta musu ababen da ya kwantar musu da hankali, wadda a yau sun gagara cikawa. Don haka su dawo zuwa ga wannan alƙawari da suka yi, kuma tunatarwa ne a tsakaninmu, mu talakawa a ɗaiɗaikunmu, domin kowa akwai irin alƙawarin da ya alƙawarta. To yi ƙoƙari ya ga ya cika wannan alƙawarin, domin ita ce siffa ta mutanen kirki. Ina roƙon ni da ku Allah Maɗaukakin Sarki ya azurta mu da cika alƙawari, ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya, ya ba mu ikon guje mata. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.